أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك بركة رسالها وأن مسلتي بتارة البركة مسجد عثمان بن عفان بنتي لبارة كراتبنا عمدة الأحكام واللفاوى الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونشيني مجلس منا أريد أكو أتهم كراتب ونبتاهم من أبو مغوة الربيع الأول لهجرة من زاء الله صلى الله عليه وسلم دقاء مكز ومدينة dubu 1445 wanda ya daidai da 25 ga watan 9 a kalandar Bature 2024. Idan ba manta ba mun tsaya a karatu a hadisi na 375. Yau da iko Allah zan tashi akan hadisi daya na 376 insha Allah. عليك تيوى عن عبد الله بن أبي أوفى قال أصابتنا مجاعة الليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفئوا القدور وربما قال ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. وانا حديث إمام البخاري يا بوتر دشي a cikin kitabu Ardh al-Khums babu ma yusibu min al-ta'am fi Ardh al-Harb, babu wanda yake mana bayani akan irin abinda ko abinda ake samu ne daga abinci a ƙasa wanda aka da hiyaji juz'i na 4 shayi na 96 hadisi mai lamba ta 3,355. Haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabu sai babu tahrimu akli lahm al-hamr al-humr al-insiyya, babu wanda yake mana bayani akan haramcin cin jakkan gida, jakkai na mutane haramun da yake su, kamar yadda sati ya gabata muka yi bayani juz'i na 6 shahi na 63 hadisi ne lamba ta 1937 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullah ibn Abi Aufa Alqama bin Khalid bin al-Harith al-Aslami, yana cikin tabaka ta hurdu na masu rawaito hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma shine shi sahabi na ƙarshe wanda ya mutu a garin Kufa, bayan yanda aka ba da labari sahabi na ƙarshe wanda ya mutu a garin Basra shine Anas bin Malik, ya mutu a shekara ta 86 a wata faɗa 88, amma da kai wanda suka ce a 80 shekara ta 80 da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasu, da shi da ma'ahin shi duka sahabban manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama. Kuma Abdullah ibn Abi Aufa yana ɗaya daga cikin mutane 1400 wanda suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubay'a a ƙarƙashin ice. Idan kana son cikakken bayani ka koma cikin Taqribut Tahzib juz'i na 2 shahi na 394, haka shi ma a cikin Siru Alamin Nubala juz'i na 3 shahi na 428. Yake cewa asabatuna maja'atun layali khaybar, yunwa ko wani hari ya kama mu a irin darerika wanda muka yi a cikin garin Khaybar. Mun sani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya guda dan ya tayi yaki mutanen garin Khaybar su ne Yahudawa, kuma ya yi siyasa ba nasara a kansu. to ɗaya daga cikin dararukan da suka wuta suna da Khaibar sai ga yunwa ta kama kowa da kowa yake cewa falamma kana yawun Khaibar yayin da ya kasance a yinin da muka kasance a nan garin Khaibar dan mu yake su mu fatattake su mu mutar da su daga gari mu dauka musulunci akan kahurai yace wa qa'ana fil humr al ahliya sai muka abukawa jakkan gida jakkan wannan mutanen garin Khaibar yake cewa fantaharnaha sai muka kakkashe su muka yi yanka su yake cewa falamma ghalat biha al qudu lokacin da tukwane suka tafalfasa da wannan namu kinan an dora wuta ta azu kuma nama ya tafalfasa kinan ya dahu kinan kina ya ce akan namun da suka dora lalle ya riga ya dahu na da munadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai mai shela na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi shela yake cewa anikshu al qudura ku cije wannan tukwanen ta kuka rufe wannan jakkan da su kina idan an ce jakki an taho da tukunya tana ta tsawasa da abin da aka zaka da abin da aka zuba a cikin da shine namun jakkan nan aka ce a gihi kenan dukkan za a ci yake cewa rubba ma qala yace takan shi mai kira mai shela na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wala ta'kulu min luhum al-humr shay'a kada ku ci daga namun jakkai wani abu daga cikin abin da kuka dafa kinan haramun ne cin wannan namun jakka hadisi na gaba cikon bayani ne akan wannan hadisin yake cewa Abi Sa'labata radiyallahu anhu qala harrama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama luhumul humr al-ahliya wannan hadisin shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin kitabu Imam Bukhari afwan ya hutar da shi a cikin kitabu Zaba'i Husayn babu luhumul humr al-insiya babu wanda yake mana bayani akan cin namun jakkan gida juzi na bakwai shahi na 95 hadisi mai lamba ta 2527 haka shi ma Imam Muslim ya hutar da shi a cikin ingantaccen littafin cikin kitabu sai babu tahrimu aklu luhum al-humr al-insiya babu wanda yake mana bayani akan haramcin cin naman jakkan gida juzi na 6 shahi na 63 hadisi mai lamba ta 1936 hadisi ne wanda aka samu shiga Abi Sa'laba yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wannan shi Abu Sa'laba shine ake kiran shi al-Khanshaji ash-Shabi ainihin sunan shi ana kiran shi da Jursum bin Nash kuma shi ma tabbas shahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sun fantsama ya zauna a garin Sham kuma ya kasance ɗaya daga cikin mutanen da suka halarci yakin Badar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya mutu a shekara ta 75 da hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a harkun khalifancin Muawiya bin Abi Sufyan yarda Allah shi tabbata a gare shi a nan garin Sham haka Imam Zahabi Imam Zahabi ya kawo bayanin shi a cikin siyar juz'i na 2 shahi na 567 yake cewa harrama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama luhum al-humr al-humr al-ahliya manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya haramta cin naman jakkan gida kina wannan mafhumul mukhalafa kenan su naman jakkan daji an ba da dama a ciki kina idan an haramta maka wannan kenan su wancan an halatta maka ka ci kina idan muka leka wannan hadisan guda biyu zan mu gani lalle suna karantar da mu akan hanin cin naman jakkan gida da hana cin naman jakkan gida kamar yadda Ibn Abdul Barr yake bayani yake cewa babu wani sabani a cikin malamai akan haramun ne cin naman jakkan gida duk da kasancewa da kai wa'ansu daga cikin malamai sun je akan a'a sun kawo istidlalat insu akan suna ganin a'a ai haramcin madama da kai ayoyi wanda suke bayani zamu zo kan masalan mu dan yi bayani a ciki dindin abin da ake tunani ya irin gumudi wanda aka kai ya yi zawali kuma yana daga cikin illar da ta sanya ubangiji ya ko shari'a ta haramta mana cin naman jakkan gida saboda najasarsu akwai hadisi wanda Imam Bukhari ya hutar da shi cikon bayani akan haramcin illa yake cewa fa inna najisun saboda su jakkan gida najasa ne kuma can baya zan magani ai an halatta mana cin naman dawakai dalilin da aka halitta mana shi sun yi saboda su suna daga cikin abdayyibata bisa daga cikin bisa ba na jasa bane ba kuma an halitta mana su mace kuma su naman jikin daji da aka halam aka halitta mana da su su ba yi saboda an halitta mana farance su shi kuma duk abin da aka halitta mana kawarce shi yana daga cikin abdayyibata babu wani nasi wanda yazo akan haramcin shi kan mas'alar da muke bayani shi shine da kai wasu maganganu wanda suka ce akan haramcin cin naman dawaki kamar yanda sati da ya gabata muka yi bayani akan mas'alar muka ce da kai wanda suke ganin a ai haramun ne ko halaka haramun ne cin naman dawaki dalilin wannan hadisin suka mai da su gehe suka kawo dalilai din su akan halaka ne haramun ne cin su daga ciki da kai Abu Hanifa da Imam Malik a cikin wa'ansu daga cikin wadansu da dokai wadanda suka kai akan a halaka ne cin su sun tayi akan haramun ne cin naman da wankai kuma daga cikin dai mazhabin shi Imam Abu Hanifa da Imam Malik ko wanda suka kai a akan makruhi ne cin su ba haramun bane ba sun kawo hujja da ayat da take cikin suratul nahl wadda ubangiji yake bayani yake cewa wal khayla wal bidala wal hadira litarkabuha wa sinda yake cewa ai ubangiji ai da ya tashi ai bayani yake cewa da jinki da alfadari da doki da doki da da albilal shi da alfadari da shi jinki yake cewa an halitta muku su ko an halitta muku su litarkabuha don ku hawo su kuma ku yi alƙawa da su yake cewa ai din ne sun yawo ubangiji bai kawo ba ne ta kuluha saboda haramcin su idan muka leka wajhud dilala a cikin aya ai an hada shi albadari da jinki dukkan su an hada su an musu jikin goro kenan dukkan su haramun ne dalilin da yake kawo yake maka bayani a ce ake bayani akan lalle jiki haramun ne tunda nan su dukkan su an musu jikin goro an zana su litarkabuha illa da aka halitta mana su don mu hawo mu yi kawa to dan haka haramun ne mu ci su kuma suka yi bayani akan suka ce ai illar da aka nassanta akan ta na halittar su wa'innan shine dan mu yi amfani da su kuma aka hassare ta akan litarkabuha wa zina yake cewa kenan dan mu iya fahimtar lalle haramun ne cin su kuma suka yi bayani akan ita ayar da ubangiji da ya kawo ta a cikin alqur'ani tana bayani ne akan irin ni'imar da ubangiji ya yi mana dan ni'imar da aka yi mana shine litarkabuha wa zina wai ba don kuci ta ba kuma suka kawo hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito shi hadisin Ibn Hazm daga Jabir bin Abdullah suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan cin naman doki da alfadari hadisi ne wanda Imam Ahmad ya hutar da shi amma dai Imam Al-Albani ya ba a hadisin ya ce hadisi ne wanda yake munkar kuma su wa'inda suka ce akan haramci ko kuma karhanci daga mazhabin Imam Abu Hanifa da Imam Malik sun ce akan ai idan ka dauki jikki da doki ai suna kamantacce ne su ma sarai ma kusa kake don haka dukkan su za a hada su a musu hukunci daya sai dai idan muka leka zan mu gani hada mafi rinjaye shine hadan Imam Shafi'i da Imam Ahmad bin Hanbal da Imam Al-Lays da Imam Hammad da Abu Saud dukkan sun ce akan ai doki halaka ne mu ci shi mu yi alfahari da shi mu hawo mu yi kawa da shi duka suka kawo dalilai akan hadisi wanda muka karanta na baya wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana hadisi ingantattu wanda Imam Bukhari da Muslim suka wutar da su akan halaka ne mu ci naman dawaki kuma da kai hadisi wanda Imam Ibn Abi Shayba ya hutar da shi a cikin wannan musannaf din shi wanda hadisin yana nan akan sharhin Imam Bukhari da Muslim yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tabi Ibn Jurayh yake ce ake ce me dani wannan wanda suka gabace ka ku gushe ba suna cin naman da wankai ba yake cewa eh kwarai kwima haka na tarar da sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suke sirrin suna cin haka inan dai dalili da mafi inganci shine wannan abin da ya shafi doki
halaka ne a ce shi in yaya wani hali ka samu in Allah ya maka yalwa kaga dinka sai daga kana iyawa ba dan alfahari ba shi kuma duk abu ne wanda Ubangiji ya haramta ka gani kana iyawa to ka yanka ka inda kace ko kuma a'a kana da shi ka gani zai shiga wani hali to kana iya yanka ka yanka kai amfani da shi
sai hadisi na gaba shine hadisi na 378 maliki cewa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala dakhaltu ana wa khalid bin al walid ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bayt maymuna fa utiya bi dhabb mahnud fa ahwa ilayhi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadihi fa qala ba'du al niswa allati fi bayt maymuna أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل فقلت تأكله هو ضب فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فلم يأكل فقلت يا رسول الله أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه قال خالد فاشتررته فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلي wannan hadisi Imam al-Bukhari ya hutar da shi a cikin Kitab al-At'ima babu shara babu wanda yake mana bayani akan shi abinda duk dabbar da aka gasa ta irin gashi wanda ake nemi shi to ya hukuncin ta yake juz'i na 7 shahi na 72 hadisi mai lamba ta 5400 aka shi ma Imam Muslim ya wutar da shi a cikin Kitabu Sayyid juz'u babu ibahatud dub babu wanda yake mana bayani akan halaccin cin naman gamu juz'i na 6 shahi na 68 hadisi mai lamba ta 1945 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi dan Abbas yadda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa dakhaltu ana wa Khalid bin Walid ma Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama baitul Maymuna dani Abdullahi dan Abbas da ko dan da ko dan dan uwa na Maymuna ummul mu'minin mata ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama dani da babbana dan dan uwanta shi ma Khalid bin Walid Khalid bin Walid mutum ne wanda yake shahararre sahabi ne wanda yake shahararre shine Khalid bin Walid bin Mughira bin Abdullah bin Amr bin Makhzum bin Yaqza bin Murra bin Ka'b bin Lu'ay bin Khalid al-Qurashi al-Makhzum wanda dangantaka shi take kaiwa zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a kakansa na shidda shine Ka'b bin shine Murra bin Ka'b bin Lu'ay bin Khalid yarda Allah shi tabbata a gare shi kuma shine wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi al-kunya da sayfullah ta korun ubangiji ya mutu ya musulunta a shekarar da aka yi ghazwat mu'ta da wata biyu kafin ayi ghazwat mu'ta a wannan shekarar ya musulunta kuma lokacin da aka tashi aka wuce yakin mu'ta bayan wata biyu da musulunta shi saboda sanin ko irin khibra competence da Khalid da gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi jagorancin gazwatu mota sai kasance aka samu nasara a karkashin hannun shi a wannan ginin da aka yi kuma Khalid bin Walid an sani yana da sabiqa yana da abubuwa wanda yi na azu a gani a cikin tafiya wannan musulunci lokacin ba na zanu su bane ba sai dai kai to duk irin abin da yayi sai gashi nan yana kuka da hawaye shi zai mutu akan shugudin shi ya mutu a shekara ta 21 a watan hada 22 da hijira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yana dan shekara 60 cikin da shahida aiwuwar shi idan ka koma tahzibul kamal juz'i na 1 juz'i na 8 shahida 167 ya kawo dogon bayani na Khalid bin Walid yadda Allah shi tabbata a gare shi to Khalid bin Walid dan uwa ne na ita Maymuna yarda Allah shi tabbata a gare shi kamar tanta take ne shi sai ya ita kuma wanda take matsayin uwa ba muharrama ba ce ba ana iya shigowa gidanta to shi sai ya ka samu da shi da Abdullahi bin Abbas duka matsayin tanta take musu shi sai ya suke shigowa gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da suka ga dama amma idan sun shigo bakin su gidan Maymuna yarda Allah shi tabbata a gare shi
yake cewa da ni da dan uwana Khalid bin Walid yarda Allah shi tabbata a gare shi da manzon Allah mun shigo gidan Maimuna yarda Allah shi tabbata a gare ta yake cewa fa'ata bi dubbin mahmuz sai aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani damo wanda an gasa shi an yi mai shuyin shi wannan daman ba nan aka kama shi ba da kai ɗan uwarta ita Maimuna ita ce wanda ake kimanta Hufaida bintul Haris ta zo daga garin Najd garin Najd gari ne wanda a yanzu duka yake kuwa ban kalkashin Riyadh suke wuri ne wanda duka Riyadh Qasim duka wurare ne wanda suke kusa da juna kinan yana nisa da garin Madina garin Makka ko garin Madina Madina ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ɗan uwarta ta tago ta tago ta zo nan garin Madina sai ta kawo ziyyagen wannan damu wanda an yi mai shuyin shi kana iya cewa an gasa shi gashi nan kurmuci za a yi da ta kawo wa ɗan uwarta aka kawo gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tarar da shi ga da shi da Abdullahi bin Abbas da Khalid bin Walid da aka kawo shi an aje shi a cikin kwano manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas yake cewa fa ahwa ilayhi rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi yadihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nemi ya kai hannun shi zuwa ga wannan namu bai san menene ba lakin adatan kallama manzo Allah sutari da yawa manzo Allah idan an kawo wani abu sai ya tambaya menene wannan abu sannan ya sa hannun shi amma dai wannan da ya gani ran shi ta so sai ya kai hannun shi shi kuma an sani yanayin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in bai san abu bai cin shi ba to shine lokacin nan fa qala ba'du niswa allati fi baiti maimuna wa'ansu daga cikin matan da suke cikin gidan maimuna sai suka ce akhbiru rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima yuridu an ya'kul ku bai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin abin da yake so ya ci ba wannan shi yake nuna wani manzo Allah bai san kai ba bai san abin da yake gaban shi ba a bashi labarin ma abin da yake so ya kai hannun shi ci fa qultu sai nace ta'kuluhu shin zaka ci shi huwa dubbuha damu ne ma wannan ma naman dabu ne ma a gaban ka farafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dabu falan ya akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dauki hannun shi bai ci ba fa qultu ya rasulullah sai nake cewa ya ma'aikin Allah a haramun huwa ya rasulullah shin cin naman damu haramun ne ya ma'aikin Allah wannan Khalid yake tambaya kala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la ba haramun bane ba walakinnahu lam yakun bi ardi qawm sai ne ba irin abincin ba irin naman garin mu wani ba sai san ya fa ajiduni mu'afu sai ne shi a rai na ina kyamata shi abinda baka sani ba baka ji shi ba shine dai ya bada labarin ba irin abincin ba ba irin naman mutanen garin su bane ba shi san ya jiran shi kamar bai mi ba shi san ya ce ba ya ci ba amma dai ba haramun bane ba kala Khalid sai yake cewa fashtarantuhu sai na janyo shi gabana fa akaltuhu sai na ci annabi sallallahu alaihi wasallam yanzur ilayya kuma ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gabana yana kallo na ina cin wannan dama tunda ba haramu bane ba ku bar mu ci kayan mutum da muna so kenan wannan hadisin daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da shi shine yana karantar da mu lalle dalili ne wanda ya kai ya nuna mana lalle cin naman damu ba haramu bane ba dalili kuma shine tambaya da aka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shin haramu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace a'a ba haramu bane ba kuma zan mu iya fahimta karkashin hadisin lalle da kai abubuwa wanda ran mutun take kyamata to abinda rai bata so ba aula mutun ya bar shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar shi koda ya kasance abu ne wanda yake halaka a gare shi kuma game da al'umma shi kuma idan muka leka zan mu gani kyawun hali na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kasancewa bai aibanta shi ba hali ran shi bata so ba amma dai bai aibanta ba kuma yana daga cikin hadi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shirye su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake ce mana shi bai taba ba ma'abar nabi sallallahu alaihi wasallama ta'aman qat inishtahahu akalahu wa illa tarakahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba aibanta ba wani abinci ba duk irin abincin da za a kawo mi
to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya burge shi ya ci, in bai burge shi ba kuma ya shafa mai lafiya, baya aibanta shi, aibanta abinci bai daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko koyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma kalkashin hadisin zan magani lalle rai abinda ta saba to tayi kokari ta huce akan shi, abinda ta kyamata to ta ba kanta lahiya akan shi, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a cikin wannan hadisi. Sai hadisi na gaba, hadisi na 378, alayhi salatu wa sallam, Abdullah ibn Abi Aufa qala ghazawna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallama sab'a ghazawat na'kulu al-jarada. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya wutar shi a cikin Kitab al-Zaba'if wa as-Sayd babu akli al-jarad, babu wanda yake mana bayani akan cin fara halakaci ko kuma haramci, juz'i na 7 shahi na 90, hadisi bi lamba ta 2495. Haka shi ba Imam Muslim ya wutar shi a cikin Kitab as-Sayd wa az-Zaba'if wa ma yu'kal min al-hayawan, babu ibahatin jarad, babu wanda yake mana bayani akan halaccin cin fara, juz'i na 6 shahi na 70, hadisi mai lamba ta 1952. Hadisi ne wanda aka samu daga Abdullah ibn Abi Aufa Al-Qama bin Khalf bin Harith bin Abi Usayd Al-Aslami, kamar yadda muka yi bayani a baya. Hadisi wanda ya gabata, ya mutu a shekara ta 80 da hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake cewa ghazawna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sab'a ghazawat, mun yi yaki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daidai har su 7. Gaskiya amura yake cewa na'kulul jarada, inda muka sauka idan mun ga hara to cin kayan mu muke, kuma da yana daga cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abinda manzo Allah ya ga wani ya aikata bai yi magana ba, ko ya ji labarin an aikata bai yi magana ba, to wannan ita ce ake kira da sunna ta taririyya. Abinda manzo Allah ya ji ko ya gani ya karda mutane akan ta, ita ma sunna ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ina abinda za mu iya fahimta karshen hadisin, dalili ne karara akan halaccin cin fara, kamar yadda Imam Nawawi yake cewa lalle ijma'i ne na al'umma akan fara halakce mace ta, kuma halakce in ta yaya ta mutu haka inda ta rasu, ko kuma a'a wannan kama ta aka yi aka hudda kan koya aka in dai muka ganta kurkuta kayan mu cikin ruwan zahi aka tsoma ta da ranta ta mutu halaka ne mutu kayan mu, kamar yadda hadisi wanda Imam Ahmad ya hutar da shi, wanda Imam Al-Albani ya inganta shi a cikin Sahihul Jami', manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa uhillat lana maitatani wa wajamani, yake cewa fa amma maitatani fal jaradu was samak wa amma jamani yace fal kabdu wa dihar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa halatta wa al'umma ta matattu guda biyu kuma da jini guda biyu. Ai aslan duk abin da yake matacce haramun ne a gare mu ci shi, kuma haka duk abin da yake jini haramun ne mu ci shi, amma dai abubuwa guda biyu wanda suke matattu halaka mu ci su, kuma jini ma halaka ne mu ci su guda biyu, shine yake cewa fa ambal mai tatani, kaga abin da yake matattu guda biyu shine fara da ci shi. Ciki idan ya mutu kurum ka dauki kayan ka ci, in yaya aka yi baka san ba yaya mutu shake da aka yi ko cinye, in yaya in dai a mace ka ganshi ka ci kayan ka halaka ne. Haka ita ma fara in wani hali ka same ta ka ci kayan ka halaka ne ka ci. Haka abin da yake jini shi ne an baka damar sefa da ita da zuciya, da ita da zuciya, amma fa wani ba zuciya ba, anta anta wannan an baka damar su ba ka ci su, ai dukkan su ai jini, an baka damar da ka hudu ka in ka ci kayan ka, ka dafa baka dafa ba ka ci kayan ka halaka ne. Ana cin ta haka halaka ne ka ci kayan ka, haka halaka ne ka ci kayan ka, haka mafi yawa wannan mutanen Sudan bar ruwansu da su wannan su sa musu su dora ta a wuta, lemun tsami kurwa ake sa mata yadda koma haita yi wani hurhuri kurum su ci kayan su, halaka ne ka ci su, baka bukatar sai ka wannan yansu. Kowa da al'adar shi, sai dai mu al'adar mu ba ta wannan ba, yanzu aka je maka ka ci zai ka ci ji za ka yi kamar wani abu ne wani sabon al'amari, amma dai halaka ne haka in ta idan ka samu ka ci kayan ka, Allah ya kaddara Allah ya kiyaye ka samu kanka a cikin wani dokar daji ka yanka kurum ka tabna kayan ka ka ci ba wani wannan. Sai hadisi na gaba, hadisi na 380, malai yake cewa an zahdam bin mudarrib al-jarami qala kunna inda abi musa al-ash'ari فدعاه بمائدة وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالموالي فقال له هلما فتلكأ فقال له هلما فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه wannan hadisi imam muslim ya hutar da shi lafazin dashi ne a cikin kitabul aiman babu nadabi man halafa yaminan fara'a ghaibuha khairan minha babu wanda yake mana bayani wanda yayi rantsuwa sai ga wani abin da yayi rantsuwa akan shi wani abu wanda yayi abin da yayi rantsuwa akan shi ne mafi alkhairi kenan ya warware rantsuwar shi yayi abin da yayi alkhairi akan wannan rantsuwar shi misalin yace a ai shi daga yau bai kara cin naman kaza ba sai yazo aka gayyace shi kurum sai ya ganta a nan ya ganta hanizan an gasa ta sai rai kuma ta so kuma sai to kaga ni warware rantsuwar shi yake alheri akan wannan akan ajaji akan rantsuwar da aka yi ai mun yi bayani akan cikin kitabul aiman mun yi bayani akan mas'ala ta rantsuwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyanawa duk wanda yayi rantsuwa ya gani rashin warware rantsuwar yin wani abu wanda yake alheri shi yake akan yin rantsuwar nan to ya warware shi ne afdal shi yake alheri gare shi juz'i na 5 shahina 83 hadisi mai lamba ta 1648 hadisi ne wanda aka samu shi daga Zuhudin bin Mudrib ɗaya ne daga cikin tabi'ai ba sahabi bane ba yake cewa kunna inda abi Musa al-Ash'ari mun kasance a gurin abi Musa al-Ash'ari ya tallashi tabbata a gare shi yake cewa fada'a bi ma'idati sai kira a zo a ci abinci idan an ce ma'ida shine tabul wanda ake sarbira wanda ake dora abinci kowa ya zo ya zama ai wannan ko kuma shimhuda wanda ake yi ta abinci idan sai ake kira da ma'ida kamar yadda mutane annabi Isa suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce wa annabi Isa anzila alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin al-aya da mutane ba tare insha Allah kenan akushi na abinci wanda aka shimhuda sawa'un ya kasance an dora ne saman tabi aka jera abincin shi ne ake kira ma'ida ko kuma a kawo akushin a ajiye shi a gaba yadda za a ci duka yana ɗauka a loba ma'ida yake cewa Abu Musa al-Ash'ari sai ya kira a zo ai mun sani can a cikin karatunmu na rijalu wa nisa ai mun san irin yalwa da Allah yi wa Abu Musa al-Ash'ari na daga dukiya to yayi kira a zo a ci abinci daga abin da gare shi yake cewa wa alaiha lahmu dajati akan abincin da kai namun kashi yake cewa fa dakhala rajul min bani taymillahi wani mutum dan kabilar taymullahi sai ya zo yace ahmar mutumin nan jani shabihun bil mawali yana kamantaccen ya da waɗanda suke al mawali wanda bayu entatin bayu fa qala lahu sai aka ce mai haluma zo mana mutumin nan wannan abincin yace fatalaka sai ya yi taraddadi kamar ya zo kamar ba ya zo ba yake cewa wannan ya kawo fa qala lahu haluma sai aka ƙara ce mai kai zo mana ka ci abinci yake cewa Abu Musa al-Ash'ari yake cewa fa inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'kulu minni wannan abincin da kaga mun dora kaji a sama mun ma kan kan mun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ci kaga irin wannan abincin shi yasa ya muke ci to duk lokacin da mutum zai yi wani abu yayi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da ya kasance abu ne wanda yake halal ko abu ne wanda yake fitr to tabbas mutum zai samu ladan sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kai abinci ka dora kashi a sama ka ce dan kai ma ka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi to tabbas sai ka samu ladan abin da kai shi ne ake kira at-ta'assi bin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin dukkan wasu mustahabbat wanda aka baka damar ka yi su a rayuwarka ko halakin ka ne ka yi su ka bar su halaka ne ka yi halaka ne barwanka mukhayyarun bayna fi'lihi wa tarkihi sai kai shi amma dai kana neman lada ko koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to tabbas sai ka samu ladan abin da ka aikata kenan wannan mutumin sun kiraye shi da fari ya dan yi taraddudi sai aka sake ce mai halumma dawo ka zo mana ka sa hannunka cikin wannan al'amakushi wanda muke cin abinci da shi idan kalgashin hadisin zamu iya fahimta lalle dalili ne wannan hadisi akan halaccin cin naman kaji kuma tabbas su ba suna daga cikin daddadan abubuwa wanda ubangiji ya halitta mana ya sauke mana kuma ya bamu damar mu istiglalin su mu ci mu more wa rayuwar mu kuma idan muka leka hadisin zamu gani shi lalle kaji suna da wani abu wanda suke wannan kamar tana ɗaya daga cikin dabbobi wanda suke yawan cin najasa. Amma dai duk dabbar ko duk kazar da aka same ta tana irin wannan abun, to sai a ba ta hukuncin dabba ko hukuncin kaza wanda ake kiranta aljanna. Ita ce kazar da take bin tibici, take bin duk inda ake zubda kashi ko wani shara ko wani wannan tana ci. Hukuncin ta idan an kawo ta gida za a daure ta, ba a yanka ta ba, ana ba ta abinci irin abincin da ya dace a ba ta tsawon kwana uku, sannan a yi mata hukuncin da za a yi mata. Kinan wannan kaza in dai za a sayi ta, in dai ba a hannunka ba take ba, to min babu aula lafiya ma kazar da ta huto daga karkara, min babu aula ka jinkirta mata kwana uku, saboda ta zubar da dukkan abin da yake ganga jikin ta na daga najisa, sannan kuma abin da take ci na halal ya kasance shi ne mai gurbin, sannan a yanka ta. Kinan tabbas kaza tana ɗaya daga cikin dabbobin da take ɗaukar najisa. Amma da hukuncin jannala za a bata, yanzu za a bar ta tsawon kwana uku, sannan a yi mata abin da za a yi mata na daga yanka. Kuma hadisin yana karantar da mu halaka ne mutum ya ɗanyi zinkiri, ka ɗanyi me ake cewa na bahau na buzu ashak, ka ɗanyi ashak wurin abinci kada ka nuna zalamaka, ka nuna wannan in an takura maka kamar kana so kamar ba ka so, wannan shi ma yana daga cikin siffa ta wannan. Tunda yana daga cikin qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi wa tayyibati min ar-rizq, kaci daga cikin daddada duka ba wani abin da aka haramta mana kurku ubangiji ya yassari mana dukkan wannan abubuwa idan mu amfani da su. Hadisi na karshe karkashin littafin malaike cewa Ibn Abbas radiyallahu anhu ma anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqa. Wannan hadisin Imam al-Bukhari ya wutar da shi a cikin Kitab al-At'ima babu la'aq al-asabi wa massaha qabla an tumsah bil mandil, babu wanda yake mana bayani akan sude yatsotsi da tsotsarsu kamun a goge su da mushwar da abun da dasta. Ka gani wannan shi yake nuna maka da kai sunna wanda mun muka barta. Zaka gani mutum kurum baya kokarin ya sanya hannun shi ya ci abinci, sai dai a kawo mai kiyar ya sanya hannu ya sanya kiyar ya ci abinci. Wannan mutum ya bar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma sarahatan a maliki tance yin cin abinci da hannu yayi kasancewa an yi samun facility wurin digestion, wurin nika abincin akan ka ci shi da kiyar. Wannan hannayen naka idan kana so ka fahimci meye a cikin su, ka wanke su ka sanya su cikin abinci ka bar abincin, ka gani lokacin da zai dauka ya lalace da abincin da zaka samu kiyar ka bar su ba dai bane ba. Shi wannan takan yi minti 30 ya fara canzawa, shi kuma wannan wanda ka samu kiyar sai kai har zuwa gobe bai kwabi ba. Wannan kirin shi yake nuna maka wannan hannun da ubangiji ya maka da kai baban zaba aka ce maka aka yassare maka su aka sa maka wannan yato din dukkan ka ringa cin abinci da su. Dalili shine da kai wa'ansu sinadarai wanda hannun yake secretary wanda yake saki, wanda idan ka sanya yake saki daga ya hadu da abincin kana sa a bakin zai kasance ya ba da damar yin ya ba ya sa hali maka nika shi a cikin stomach ɗinka. Khilafan da a ce kuyar ka sanya kake ci, to ka gani shi nan Imam al-Bukhari yana koya mana sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan ka gane cin abincin ka sude ka tsotse yatsa kamun ka goge da mushwar, ka gani wannan shi ke nuna maka hatta da wankewan ma idan an samu mushwar shi ne auta. Idan muka leka ya kawo hadisi a juz'i na 7 shahi na 82 hadisi mai lamba ta 2456, haka shi ma Imam Muslim ya gutar da shi a cikin Kitabul Ashri ba babu istihbab la'q al-asabi, babu wanda yake mana bayani akan mustahabbancin tsotse ko sude ya tsotse idan an gama cin abinci, juz'i na 6 shahi na 113 hadisi mai lamba ta 2031. Hadisi ne wanda aka samu shi daga Abdullahi ibn Abbas yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam qala lalli annabiyyu sirada amanta Allah shi tabbata a gare shi yace idza akala ahadukum ta'ama
idan ɗayanku ya ci abinci fala yamsah yadahu kadda goge hannayen shi hatta yal'aqaha hasi ya suɓe ta. A riwaya ta Imam Muslim yake cewa aw yulqiha ko kuma a suɓe ne. Wannan ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shi yake nuna maka idan kana tare da iyalanka kana iya miƙa musu suɓe maka. Ko kana tare da yaranka suna iya suɓe maka duka halaka ne. Wannan ita shine zamantakewa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin gidan shi. Kuma wannan shine almawadda, shine kauna. Duk lokacin da aka ce an shigo towa wajibi ne ba a samu mawadda. Ita mawadda sabanin soyayya. Ita ta lullumka shi tilas sai an samu mawadda shine kana kallon mutum kana tausayin shi kana tarayyare shi kana san duk abinda kai ne duk abinda zai faranta ne rai kana kallon ubangiji haƙƙin shi a gurin ubangiji a kanka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana badawa tunda ya faɗi kenan sheke nuna mana yana badawa ana suɗe. Kidan wannan hadisin yana karantar da mu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine suɗe ya tsotsi ko kuma ka bada a suɗe maka lokacin da ka gama cin abinci kafin ka shafe su da abin shafewa shine wata gasta ko tsumman da ake shafe hannu da su. Kuma kwatan kwatin shi suɗe a kwanan da ka ci abinci da shi saboda baka sani ba a ina albarka abincin ta ci. Takan yi a farkon abincin albarka take ko a ƙarshen abincin albarka take. Takan yi ɗan abin da zaka sanya na ƙarshe shi ne zai kasance lomanka ta ƙarshe ko suɗe yatsa a nan ne albarka abincin take. Idan kada mu yi wasa mu yi ƙoƙari mu samu albarka abinci. Dama abinci ne ake nema a cikin shi ne albarka. Abin da ka ci rabon ƙasa ne to ka yi ƙoƙari ka samu albarka abin da ka ci. الله تعالى كنون شيء قشن باب ان شاء الله zamu shiga babu na gaba karanta ko da hadisi kuma yinjirta akwai saura nan bada yake cewa babu sayyid babu wanda zai mana bayani akan ladabba da hukunce-hukunce na farauta sai ne yanzu ƙaurayen da sun tsere sai babu su to babu wanda zai mana bayani akan hukunce-hukunce na farauta. Ita kuma farauta shine duk irin dabba wanda take ta daji wanda aka halatta mana mu ci wanda ba mallakar wani ba muna iya huta daji mu sanya kwari da takobo ko kwari da bakanmu ko takobonmu ko kuma mu sanya kare wanda zai mana farauta ko kuma mu samu wani abu wanda ya zai sa hale mana mu warauce su ko kuma mu sanya bindiga ko wani abu makamancin haka duk mu warauce su. Shari'a ta halatta mana haka kuma idan muka koma cikin alqur'ani da sunna hatta da isma'ili na malamai sun mana bayani akan lalle abu ne wanda yake halak mu yi shi kuma yana daga cikin nishadi alasiya ma bangaren larabawa. Shaɗi ne za a ware wani lokaci wanda za a je a harauto abinda za a ci tsawon wani lokaci sannan kuma idan ya gama a sake komawa a so ayi wani sai shaɗa idan ya gama a sake komawa daji ta yi a sake farautarwa. Ubangiji a cikin suratul Fatiha yana bayyana mana wa idza halaltum fastaghfiru a halin da muka kasance muka ɗauki harami muka ɗauki ihram mun taho mu yi aikin hajji ko mu yi aikin umara a lokacin da muka warware ihramu mun gama aikin sawa'un na umara ko kuma na haji to an ba mu damar mu taya mu yi harauta a cikin kewayen garin Makka. Kewayen garin Makka inda ba harami ba. Kamar haka kuma yana mana bayani a cikin suratul Ma'ida uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wa lis-sayyara wa harrima 'alaykum saydul barri ma dumtum hurma. An halatta mana duk abin wani marauta na teku in wani hali mun kasance halakar yi mu farauce su amma dai abin da yake na saman ƙasa duk wata dabba wanda aka halatta mana mu farauce ta an haramta mana a halin da muka kasance a cikin wannan a cikin haramci lokacin da muka kasance muna ma'aikata aikin hajji ko kuma ma'aikata aikin umara.
haka da kai hadisi wanda zamu karanta a nan gaba wanda su maske tabbatar mana kuma yana daga cikin abubuwa wanda ana so mutun ya ringa yin su sai dai bai halatta mutun ya sanya kamar farauta ita ce wani abun wargin shi wa khasatan ma mutun yana ya mallaki abin da zai ci a gidan shi ko ya yi karfin abin da zai ci na daga wannan abin da zai farauto kamar yanda yanzu a yanayin yanzu larabawa suka mida ta abun wargi kamar lokaci ne na shakatawa a huta a tayi a farauto abin da za a farauto a yi karfin shi kurum da a samu wani shaki ko wani abu makamancin haka shi kuma wannan gaskiya shari'a tana inkarin haka saboda mutum zai shiga cikin wani abin da zai bata wa kansa lokaci ya shagaltar da shi akan biyayya ta Allah da manzon shi wa khasatan ma idan mutum ya yi karfin abin da zai farauta ya ci da barna ce na abin da aka farauta a bar shi ya rayu shi ma da kai amfani shi a rayuwar shi a saman doran kasa wannan dabbobin da muke gani wanda suke cikin daji kowanne da kai amfani shi abin zama ubangiji ya sanya su ba ka za ka samu wajen hudu farauta ce ba amma dai da amfanin da ita ma a cikin daji Allah ta'ala hadisi na farko malaiki ce al hadisu sani ba'da al wasamanun ba'da 300 hadisi na 382 malaiki ce da abi salaba al khushani radiyallahu anhu qala ataitu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fa qultu ya rasulullah inna bi ardi qaumin إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وفي أرض سيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال أما ما ذكرت يعني من آنية أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل وما صيدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما صيدت بكلبك غير المعلم فأدركت زكاته فكل وانا حديث امام البخاري يا وتر شيء a cikin kitab al-dhabaih wa sayd bab sayd al-qaws bab wanda yake mana bayani abinda aka harauto da baka baka ai tace ai flash ko to abinda aka harauto da baka yaya zakai ko kuma kai bayanin shi a yanzu abinda aka haroto da kartucin bindiga yaya hukuncin shi yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya waddaha mana hukuncin shi shine idan lokacin da zaka halba bakan nan kai bismillah kamun ka isa ta mutu ka tarar da ita mutunta yanka ka ci kayanka halaka ba sai kayanka abinda ka halba bindiga ka baso shi lokacin da zaka halba kace bismillah to idan ka tarar da shi ya mutu ci kayanka juz'i na 7 shahi na 86 hadisi mai lamba ta 2478 haka shi ma Imam Muslim ya wutar da shi a cikin kitabu sayyid wa zabawi wa ma uhilla lil aywan babu as-sayd bil kilabi al muallama babu wanda yake mana bayani harauta da karan da aka koyar da shi yin harauta akwai karnuka na harauta da akwai karnuka na gida wanda shi bai iya harauta ba akwai karnuka wanda kurum daji ake shiga da su kauraye da su suke shiga daji kurum hin sake su idan suka sake su zaka ni duk abin da aka shuna musu tayi su kamo hin sun kamo shi to shi ma yaya hukuncin shi yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wadda mana a cikin wannan hadisin juz'i na 6 shahi na 58 hadisi mai lamba ta 1930 hadisi ne wanda aka samu shi daga Abi Sa'laba al-Khushani ash-Shami sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine can baya mun yi bayani akan shi shine ake cewa sunan shi al-Jarsum bin Nashir sunaye dai daban-daban dai dazu karatun mun yi bayani akan shi shine a kiran shi yana da alkunya ta Abu Sa'laba yana ɗaya daga cikin labuka ta farko na masu rawaito hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu a shekara ta 75 a cikin awwal khilafati Muawiya ba'da al-40 awta wada awar kwamin khilafata Muawiya yarda Allah shi tabbata a gare shi yake cewa ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nazo wa manzo Allah mai tsira da amincin Allah shi tabbata a gare shi ta kanas ta Kano da garin da nake ba don komi ba dan ne yin fatawa gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nazo abinda nake tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko fatawa ta ita ce shine nace ya ma'aikin Allah inna bi ardi qaumi ahli alkitab lalle mu mutane ne a matsayin mu na musulmai muke rayuwa a kasashe na yahudawa da nasarawa mazo walittahi yake cewa to fatawa ta abin tambaya shine afana akulu fi aniyatihim shin muna iya cin abinci daga cikin makayansu akushinsu abinda suka zuba mana abinci muna iya ci daga ciki ko da abincin ya kasance halaka ne wa fi ardi shaydin asidu bi qawsi yace cewa kuma manzon Allah ina rayuwa a cikin wata ƙasa wadda muna rayuwa ne da warauta kuma ina jan bakata flesh eater in saki in yi harauci abin harauta wa bi kalbi allazi laysa bi muallami kuma ina harauta da karena wanda ba karantar da shi ba harauta ba yake cewa bi kalbi almuallam kuma wani sa'in ina harauta da karena wanda an koyar da shi yanda ake yin harauta fa ma yasluhu li manzo Allah duka wannan tambayoyin da nayi miye hukunci na miye dace in yi abinda shari'a ta umurta qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma ma zakarta amma kaga abinda ka ambata na horgon su yani min aniyati al-aklu min aniyati ahli al-kitab ci daga makayin ko akushi na daga mazu walittahi yahudawa da nasara yake cewa fa in wajadtu maghaira idan kuka samu wani makayin wanda ba irin makayin wanda ba makayin su ba yake cewa fala ta'kulu fiha kada ku ci ku shawo ma makayin su lafiya misalin ka tayi wata ƙasa wanda ka sani ƙasa ce ta mazu walittahi wanda ba musulmai ba sai ka samu da kai wani musulmi a kusa da kai to idan ka san kana iya amsa abin a makayin shi ka nemi abin tun a cikin shi to kada ka amshi nasu idan kuma babu to babu hawa ni'mat kai amfani da su an baka dama kinin a halin babu an baka damar kai amfani da makayin yahudawa da nasarawa yake cewa wa illam tajidu faghsiluha idan ku ba ku samu ba sai makayin su su wayannan mazu walitai to ku wanke su kafin ku yi amfani da su saboda me saboda su karin kansa da shan sani ai haka ubangiji ya bayyana mana a cikin suratul tauba innamal mushrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amin ala lalle mushrikai najasa ne kada su sake kusantar masallacin harami bayan wannan shekara an ba su ultimatum daga wannan shekara to shikenan an haramta musu kuma har yau an haramta musu kuma haramun ila qiyamis sa'a yake cewa mas'ala ta makayi idan kun samu wani koma bayan makayin su to fi amfani da shi idan ku samu ba to a halin da ku samu ba ku dauki nasu amma dai ku yanke su saboda nashi sace su yace wa kulu fiha kuma ku ci daga cikin makayin su yace wa masitta bi qausi abinda ka horoto da kwarin da bakakka yake cewa fa zakarta smallahi alaihi ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka halba wannan bakatta ka yake cewa fa kul ka ci abincinka ka ci wannan abinda ka horota ka ci shi halaka ne yace wa masitta bi kalbikal mu'alla abinda kuma ka horoto da karanka wanda ka horar da shi akan yin horota yake cewa fa zakarta smallahi alaihi lokacin da zaka sake shi ka nuna mi abin horotar ka sake shi kace bismillah yake cewa fa kul ka ci kayanka baka da matsala akan shi yake cewa ma sitta bi kalbika ghayra almuallam abinda ka horoto daga abinda ka horoto da karanka wanda ba baka karantar da shi ba baka koyar da shi horota ba yace fa adarakta zakatahu sai ka riski yanka shi yake cewa fa kul sai ka ci kayanka idan ka yanka shi kenan ka riske shi bai yi da mutuwa ba to ka yanka shi idan ka yanka shi ya koma halaka a gare ka wannan duka sauki ne wanda shari'ar musulunci kullun take neman mana dama haka aka yi ta inna dina yusrun wa lan yushada dina ahadun illa ghalaba addini wannan namu mai sauki ne duk abin da zai saukake mana rayuwar mu tawo da gobe a kalkashin wannan addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya neman mana shi kamar yadda Aisha take bayyana mana manzo Allah ba ta ba shi zabin wani abu ba guda biyu ba face ya sabu ya zaban mana mafi saukin su dan mu mora mu samu damar mu yi tsaye tsayin daka akan yin abin da aka umurce mu na daga wannan addinin kenan daga cikin abubuwan da zamu iya fa'idantuwa da su kalgashin wannan hadisin shine halaccin yin aiki da makaye ko akushi na kahurai haka kuma tuhayinsu muna iya amfani da su amma dai ya kasance idan bamu samu boninsu ba kuma da sharadin sai mun wanki idan za mu yi amfani da su kuma hadisi idan muka leka zan mu gani yana karantar da mu halaccin yin marauta da kartushi ko kuma wannan kubaka duka kuma da kare wanda yake muallam amma dai ya kasance idan an wannan insha an yi bismillah kamar yanda yake na kwana na baka lokacin da za a halbata a haka kuma halaccin yin harauta da kare wanda yake ba muallam ba amma dai ya kasance arziki wannan abin da ya harauta da ranshi idan ba a same shi da rai ba to wannan wajibi ne a shahabi ayya haramun ne cin shi da shi da musu dukan su daya Allahu ta'ala alam kenan zan mu tsaya anan abinda muka karanta daidai Allah ya bamu ladan shi kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malamanmu Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomarmu bukatunmu na alkhairi duniya da lahira muna nema Allah ya biya mana su abinda ba ma iya ba kuma Allah ya iya mana su ɗan uwa da amanna arziki da suke fara addu'a muna fatan kowa Allah biya mai bukatun shi ya sanya albarka a ciki Allah ya sanya wannan zama da muka yi mu sake irin shi a karkashin inuwar arshi kai ma a cikin gidanmu na aljanna Allah ƙara ruha mana asiri ya ƙara taimako mu ya jaddada imani a cikin zakatunmu ya ƙara ruha mana asiri ya tallafa mana duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحسن اذا شئت سهلا اللهم انا نسالك من فضلك ورحمتك فانه لا يملكها الا انت اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته اللهم ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك ريدا ولنا فيها صلاح الا قضيتها ويسرت لنا يا ارحم الراحمين اللهم ولا مريدا منا او غيرنا الا شفيته وعافيته فيسر امورنا واشرح صدورنا ونور قلوبنا واختم بالصالحين حاتي اعمالنا انك على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك